babi mun karanta hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Abu Huraira da kuma hadisi na uku hadisin Ummu Salama da ta bamu labarin cewa annabi jira da annabin Allah su tabbata gare shi ya sanar shi cewa wata kungiya mai ta da kayar baya ita ce za ta kashe sahabinsa amma ya gama karatu kuma wannan hadisi yau insha Allah ta'ala zamu ta hadisi na gaban sa hadisin Abdullahi dan Umar da malam yace wa an ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadjari ibn adam hadjari ibn ummi ab kayfa hakama Allah fi man baga min hadhihi al-umma قال الله ورسوله اعلم قال لا يجهد على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب حارقها ولا يقسم فيقها رواه البزار والحاكم وصححه ووهم لان في اسناده كوثر ابن حكيم ولان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو مصروف وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم عن تربونا حديثي جعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يسر أن تتعالى تفتع قريسه بشيء da babansa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tadri ibn ummi ab kayfa hakama Allah fi man baga min hadhihi al-umma ya kai ibn ummi ab ya kai dan gidan ummu ab kin kasan sai fa hakama Allah ya ya Allah yayi hukunci iman baga min hadi umma dangane da wanda ya ta da kayar baya a cikin wannan al'umma ibn ummi abd kuna cewa shi ne Abdullahi ibn Mas'ud ya shahara da wannan suna ibn ummi abd sai dai ga hadisin kuma na Abdullahi dan Umar amma sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari kuma kamar yana magana ne da ibnu ummi abd kuma cikin sahabbansa shi ne Abdullahi dan Mas'ud ne wasu malaman suka ce sayyu shi ne ya ba wa dan Umar labari kuma dan Umar yake ba da labarin yadda Don haka Abdullahi dan Umar ne yake ba da labari kace daga Abdullahi dan Mas'ud. Shi kuma Abdullahi dan Mas'ud yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala ne ya tambaye shi. Atadri ibn ummi Abd. Shi ka sani kuwa ibn ummi Abd ya kai dan Mas'ud kaifa hakama Allah fi man baga min hadhihi umma irin hukuncin da Allah yayi dangane da wanda ya sa da kayar baya yayi tawaye min hadhihi umma daga cikin wannan al'umma qala Allah wa rasuluhu a'lam sai Abdullahi dan Mas'ud yace Allah da manzansa su ta sani akwai dukan fadi haka cikin tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu ba su san amsarsa ba idan ya tambaye su ba su san amsa ba sukan ce Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani suna mayar wa Allah sani saboda shine biyayyen masana shine wanda yake da cikar siffa ta ilimi kuma sanin jiya da yau da gobe da jibi daga farkon duniya har ƙarshen ta yana wajen Allah dan haka dole ne bawa ya mayar wa Allah ilimi da sanin al'amura sannan suna mayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sani saboda duk abin da ya tambaye su yana neman su bashi amsa ba don bai sani bane ba galibin tambayar sa ka sahabbai kashi 99 bisa 100 na tambayoyin da yawa sahabbai ya san yana tambayar su ne tambaya irin ta mai jarrabawa to kaga tunda sun san ya san amsar idan sun jingina masa sani ba su aiku ba haka sun ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon ka sani saboda Allah shine mafi sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma saboda shine mai tambayar kuma sun san ya san amsar fa'idar wannan bayani nawa shine cewa Allahu wa rasuluhu a'lam wannan diga ce ibara ce ta sahabbai a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu tambaya da gare da wani abu amma a yanzu wannan ibarar ba ta aiki idan an tambaye ka wani abu da baka sani ba to baka cewa Allahu wa rasuluhu a'lam saboda shi din Allah yana nan kuma shi yana da shikar ilimi daga tun azal har kuma abad tun azal har kuma abad Allah yana cikar ilimi kuma yana rayi amma Annabi sallallahu alaihi wasallama rayuwar shi ta hakika ta duniya ta kare dan haka ba ta dingina masa sanin abin da ya faru jiya ko ya faru dazu ko ya faru shekaran jiya ko a ba ka dingina masa sanin wannan saboda ya koma ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka yanzu ba ka cewa cikin abin da baka sani ba Allahu wa rasuluhu a'lam saboda ka gani a hadisi a sai ka ce Allahu a'lam Allah shine mafi an gane ko Allah da manzansa ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yuhadu ala jarihiha hukuncin Allah ne dangane da idan yaki ya kama an yi ɗauki ba da da ƴan tawaye to ga wasu hukunce hukunce da Allah ya saukar la yujhazu ala jarihiha wannan kungiyar ta tawaye ba a ƙarasa mai raunin su mai raunin cikin wannan kungiya ba mai rauni ba mai rauni wanda ya ji ciwo a cikin wannan kungiya ba a ƙarasa shi an riga da Allah an tashi an sare shi ya fadi jini yana hawansa to ba a zuwa a ƙara sashi a ai shi kan yaki ya kare maka wannan yakin da yanzu shi ka ai ya kare amma ba a so a ji ba bai ba so ake a mutu ba so ake a bari to tunda yanzu shi ya bari in ana kan yaki shi da ya bari an kare masa hannu an huda masa ciki an fasa masa kai ya fadi sharbe sharbe cikin jini shi kenan ya zama jare ya zama mai rauni ya zama mai ciwo to la yuhadu alayhi to ba za a kara sashi ba sai a tsallake shi ko kuma a dauke shi a mika shi kan fatsai yi kokarin masa magani domin ba mutuwa shi ma musulmi ne yana nan kuma musulmi a gane ko to ba so muke ya mutu ba so muke ya bari haka ba a kara sa mai rauni wala yuqtalu asiruha kuma za ba a kashe fursunan yakin wannan hujja dan an kama fursunan yaki to da aka ribace shi fada yayi fada aka kakkama wasu aka je aka tsare su to ba a saka ranar zuwa kashe babu da haka an kama shi to ai fadan ake so ya bari kuma duk wanda aka kama shi aka kwace makamunsa har aka samu dama aka tsare shi an samu dama aka wannan damar da aka samu a kansa to ta wadatar daga abin da ake gudu abin da ake gudu shine dama a bar su bar wannan tawar tunda ya shiga hannu shikenan to ba a cewa to hukuncin ko kuma a kashe shi a'a idan an riga an kama shi to yakin sa ya kare wala yutlabu haribuha nan ba a nemo magudin wannan kungiya wanda ya gudu to ba a neman sa wanted a cike na magana ta kai ya harba ya lade dama ya ta da kayar bayani ya ta da zaune tsaye ya hana kwanciyar hankali ya ce shi sai an yi rikici shi sai an yi fada in ba a gyara ba sai dai abu ya ta da hayaniya da hayagaga da hargowa kuma da aka fara ratatatatata sai a rana ta yi da kudu sai aka nemi shi aka rata ba a nemo hotonsa a buga a jarida a ce ana neman sa wanted a cikin an gane ko ya ji tsoro sai a ba shi kunun madaci ya riga ya ji wanda ya ji tsoro ya gudu to ba a zuwa neman sa dama abin da ake so ke na a bari mu wanda ya gudu kan ai a bari ko yawo yana can ma ya jefar da sandan a hanya ya ruga ya tafi can ya tsallaka ya tafi can wani gari ya kama a taba lakin magana ta kare eh raje ya dan samu wata yan santola yana kasa wani abu a can gari shikenan inda je mu yake barazana dan rage shi haka sar ma a gane shi ya abu ya tuba ya gyara to duk wanda haka ta faɗo ba a zo a kawo labarin sa sai tab ai an gano shi a Taraba a wajen yan hadi ko an gano shi a abunan a Jimeta a waje kaza yana koyarwa islamiya a cikin an gane ko gwamnati ba ta cewa sai an nemo shi ya taɓa yin laifi yana cikin yan tawaye yana cikin yan ta'adda yana cikin yan kada'a kuma sai ta bace gane to shine wala yuqtalu haribuha ba a nemo wanda ya gudu wala yuqtamu faiquha sanan ba a raba dukiyar su dukiyar wannan kungiya faiqu abinda suka ranta suka bari abinda a yakin musulunci da kafirci ake ce masa ganima ake wa wuta sai sa anan ba kira shi magani ba sai ce kai haka duki na ce ta zo ta ba ta hanyar yaki tsakanin musulmai da kafirai ba haka ba a kiran ta ganima dukiyar ƴan uwan mu ne musulmai tana da wannan kariya dan yaki ya lafa mashinan su bobza din nan bajaj da aka tattara da bindigogin su da sauran abubuwan su da aka tattara da matan su da yayan su da aka tattara duka wannan suna nan a cikin alfarman nan ta musulunci da aka matan ba bayi bane yayan ba bayi bane saboda sun yaki ba abun kashewa bane dukiyar ba ta ganima ba kun ji hukuncin fada da yan tawaye kun ji hukuncin fada da yan tawaye. Daga ko yan fashi ne aka kama. Ko yan fashi ne aka kama. Aka kama suna fashi. Aka same su da dukiya ko da motoci da makina da kudade kaza 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 ba ganima ba. Ko idan an mutu hukunci da ya dace da su to abin da suka bari ba ganima ba. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da Abdullahi dan Mas'ud ka san hukuncin da Allah yayi ko dangane da ƴan tawaye. Haka kenan ba wai hukuncin yaya za a musu lokacin da suke tawaye ba, wannan ka an sani a shine a yake su. طائفتان من المؤمنين ستتلو فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي. يا يدا أيد أنت واي لوك سند سكجي سكجي سكانجري وبوانا وكنت ما كنا با. إنني وكنت وكنت يا كسو. Shine shin Ibn Ummi Abdullahi dan Mas'ud ka san hukunce hukuncen yaki da ƴan tawaye? Yace Allah da manzansa suka san hukunce hukuncen yaki da ƴan tawaye. Sai ce to barkati. Duk wanda ya rauni barin su haƙi har ma a yi masa magani ba a ƙara sake mu. Duk wanda aka kama shi ribar yaki ba a kashe shi. Za a ajiye shi har Allah ma ba a sauce zana cikin al'umma. Duk wanda ya gudu ba a neman sa wanda a ce sai an kamo shi shi kenan a bar shi da rauninsa. Sannan kuma dukiyar da ta kama to ba a kasafta ta a haka musu haka to an karya su. Shine hikimar. An yi wa wasu launi, wasu tsudanta a nakare, wasu an kasta masu duki da makaman ababen hawansu, su an tattara an kame, an riga da an ci ƙarfinsu an gama da su, su wa su yaƙi ya kashe. Dama buƙatar kenan, afi ƙarfinsu su bari. Kaga wanda ya rauni an gama da shi, wanda ya gudu an gama da shi, wanda aka kama shi an gama da shi. To shi ne batun. To kar a ɗauka cewa wato manufar shi ne aka kashe ba. Ai ko yaƙi na jihadin musulunci wannan yaƙin ko shi ba manufar kenan aka kashe ba. Lalle yaƙi da musulmai, yaƙi da kafirai ma ba manufar ce aka ce ba. Da za su yi tsaron da su karɓi musulunci bar su za a yi. Shi ke nan magana ta ƙarshe. Dama dalilin da ya sa ake yaƙi kenan don a daina shirka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Allah ya ce ku yaƙe su. Hatta la takuna fitnatun, har sai ya zan babu sauran babu kafin, har sai ya zan babu shirka. Haka kenan idan har an daina shirka, an daina kafirci, to yaƙi ma ya ƙare. Babu kace shi ne a raba shi da duniya ba. In ya daina shirka ya tsira, in ya daina kafirci ya tsira. Haka ta ce, ita ce manufar yaƙi. Wani wahala za ta sa ya haƙura, wani tsorata zai yi ya haƙura, wani kuma ijazi zai gani, darasi zai gani a cikin yaƙin, ya ɗau wa'azi ya ɗau izina sai ya musulunci, wani kuma wata halayya zai gani ta alfarma ko kuma wani iko zai gani na Allah sai ya gaskata a yaƙi. Amma ba wai manufar kenan a mutu ba.
haka ba balle ya kar mu sai
wannan hadisi yana karantar da mu hukuncin hukuncin wato abubuwan da za a yi da akari da su lokacin da ake yakar ƴan ta'adda cikin zumurar musulmi cikin zumurar musulmi ga wannan rayuwar da muke yanzu da ba ma rasa irin wannan furkushin waɗannan mutanen a cikin mu yana da kyau dukkan mu riga sanin matsayin shari'a akan yadda ake yakar akan yadda ake yakar kuma idan an kiraye su zuwa ga sulhu kuma an yi sulhu da su sun yadda ai sulhu to wannan ba rauni bane ba kashi bane ba gazawa bane ba ba gazawa bane ba domin kada wasu su dauka cewa kawai lalle lalle in ba kashe su aka yi ba shikenan ba ba a biya bukata ba ba a yi ya kamata ba a babban hadafin babbar manufar shi ne a daina a daina a daina matukar an samu wannan ya samu a daina ta yi kenan kana kana shi ne wajen hanawan ne in ta kama sai an kashe to sai a kashe don a tauna aya a tauna tsakuwa don aya ta ci tsoro sai a kashe duka manufar don a daina Imam al-Bazzar cikin Musnad da Imam al-Hakim cikin al-Mustadrak ala Sahihai da rawaito wannan hadisi Malam Ibn Hajar yake wa sahahahu amma al-Imam al-Hakim ya inganta hadisin fa wahima Malam Ibn Hajar yace sai Hakim yayi wahabi sai ya samu wato rudani da yace hadisin ya inganta Malam Ibn Hajar yace Hakim ya rube ne bi annabi isnadihi Kautsar ibn Hakim Kautsar ibn Hakim domin cikin isnadin hadisin akwai wani da ake ce da shi Kautsar ibn Hakim wa huwa matrukun shi kuma mataruki ne wajen malamai hadisi suna da ibaratun su na istilahatun su na ilimin hadisi ce matruki ko a ce munkarul hadith wani a ce masa sahih da sauran ibarori irin nasu na malamin hadith su ma hawa tun daga maganar rauni tun daga maganar inkari tun daga maganar abinan matruk har a je ana maganar kazzab har a je maganar dajjal minad dajjala da sauran duk ibarati nasu na malamin hadith kuma hawa amma shi matruki yana daga cikin safin waɗanda suke masu launi ne ba a karban hadisi ba a karban hadisi sai dai malam yace shi Ibn Hajar bayan yayi ta'aqqubi wa al-Imam al-Hakim ya biyo bayan al-Imam al-Hakim da wannan wato naqadi ya kuskurantar da Imam al-Hakim shi sai yace wa sahha amma kuma duk da haka ya inganta an Ali radiyallahu anhu daga sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu min turuqin nahwahu daga wasu hanyoyi irin wannan hadisi da yazo din an samu daga Ali shi kuma wannan daga Abdullahi dan Umar ne ka iya cewa daga Abdullahi dan Mas'ud daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne malam yace da inganta amma ya inganta to wasu hanyoyi na hawo irin wannan hadisin mauqufan amma kuma takaitacce an Ali daga Ali na mauqufan ala Ali ya hadisin bai kai ga zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama amma ya inganta an ji shi daga Ali Ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم ابن أبي شيبة تجم مصنف يا فتد عديث عند كما الإمام الحاكم عن أنسان الفقوري تجم المستدر وشي وانا ما لم يكاو لفظ حديث با أما ندوبة سينا سامو أبن لأك سامو لقد سيدنا علي رضي الله عنه shi ma cewa yake la la tatbihu mudbiran wa la tajhazu ala jarihin wa man alqa silahahu fa huwa amin. La tatbihu mudbiran ko la tattabihu ko la tatbihu tarkubi mudbiran wanda ya juya a guje wanda ya jiranta ya juya karkubi shi washi ya ji tsoro wala tatahazu ala jari kuma karku kara samaran lafiya wa man alqa silahahu wanda kuma ya jefar da makamunsa to to fa huwa amin ya tsira wanda ya jefar da makamunsa ko ya gudu ko kuma ya miƙa muku ko ya ajiye shi yayi saranda to kenan fa huwa amin ya aminta ko da kuma kuma arabke shi a amaki kun ga wannan ai makamancin sa ne mu karanta marhumin da malai yake da inganta to in wanda marhumin bai inganta ba ga wani makamancin sa daga Ali mai kima da malan yayin kenan ga shi nan an same shi marhumi amma bai inganta ba amma ga irin sa daga Ali ko da yake muna maka lalle dai akwai hakan da wannan hukunci hukuncin dai lalle suna nan cewa idan ana yaki da ƴan tawaye to suna da wannan alfarma suna da wannan alfarma الله أعلم حديثي نقبا عليك وعن عرفة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فقتلوه أخرجه مسلم. An karbo hadisi daga Arafa da Ibn Shuraih, sahabi ne wanda bai shahara ba, ba san shi sosai ba. Sahabi ne mazaunin Kufa, Arafa da Ibn Shuraih, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kulu yana cewa man ataku wanda ya zo muku wa amrukum jami'un alhalin al'amarun yana cure waje guda wa amrukum jami'u alhalin al'amarun ku yana cure waje guda yuridu an yufarrika jama'atakum sai yake son ya daidaita dunkular ku yake son ya rarraba wato hadin kan wakato nuhu ku yake shi tsada wa musu sun ne fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda yazo muku wa amrukum jami'un al'amarunku yana tattare waje guda nan al'amru anan ana nufin wilayatul amr shugabanci wa amrukum jami'un alhalin shugabancinku a dunkule yake haka amru shugabanci jami'un dukkaninku kuna tare waje daya yasa a wata riwaya wa amrukum jami'un ala rajulin wahid al'amarunku yana tattare a hannun mutum guda daya karkashin ikon mutum guda daya kuna zaman ku lafiya haka abin da ake nufi duk wanda yazo ya same ku kuna karkashin shugaba guda daya kuna biyayya kuna ci kuna sha kuna ibada kuna rayuwar ku cikin aminci da kwanciyar hankali ba hana ku bautawa Allah ba ba hana ku neman abinci ba kan abin da dan adam yake da bukatarsa kun san don bukatun dan adam baya wuce aminci da lafiya da ci da sha kuna cikin aminci sannan kuna halin lafiya sannan kuna ci kuna sha. Da shugaban ku wanda kuke bin sa, kuna bin umarninsa, kuna hannuwa daga hannunsa yana ba ku umarni. A matsayin ku na musulmai, wa amrukum jami'un, shugabancin ku guda daya, yuridu an yufarrika jama'atakum, shi kuma sai yake son ya raba wannan jama'ar taku. Jama'a na sha faɗa, in an je jama'a ana nufin tawagar da take kan gaskiya ƙarƙashin shugaba guda ɗaya. Tawagar da take kan gaskiya ƙarƙashin shugaba guda ɗaya, wannan ita ce jama'a, ko da ku ita ce mafi kaɗan wajen yawan mutane. Wannan gaskiyar da wannan shugabancin da aka dunkule masa shi ya mai da su jama'a. Duk wanda ya zo kuna da shugaban ku, kuna musulmai kuma kuna bi, sai ya zo ya rido an yi farika jama'a ta kuma sai kisa zo ya raba muku hankali, yana barbartar tunaninku, yana sanya muku munanan tunani, yana kawo muku ra'ayi dangane da wannan shugabanci. Domin idan kun kula ai babin namu dama gaba ɗaya babin tawaye, kuma idan ka ji an ce tawaye akwai shugaba wanda aka kidi, to shine ma'anar hadisi. Kuna da shugaban ku kuna bin sa, wani ya zo ya sanya muku wani ra'ayi ko wani tunani, sai ya ɗauke hankalinku ya janye ku daga wannan shugaban, yake ƙoƙarin sa muku wasu afka, to faƙoto lugu ku kashe shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin bai da ƙura ba, yana Muslim, bai da ƙura. Saboda duk al'ummar da take ƙarƙashin shugaba take zaune lafiya da aminci, take da abinci, take da abin sha, take ibada, ake bauta wa Allah madaukakin sarki, to wannan al'umma ta gama samun gata. Duk wanda ya zo shi yana so ya zo da wani sabon abu wanda zai haifar da tawaye a wannan shugaba, to shi ne yake so ya hana zaman lafiya, shi ne yake so ya tada zaune tsaye. Da haka mai cutanku ne ba mai amfana ku ba, kuma guba ne ku kawar da shi ku zauna lafiya. Babu wata gata da Allah zai wa ɗan adam mai rayuwa a gidan duniya da ya wuce ya samu aminci, ya samu ci da sha, ya samu lafiyar gangar jiki da zai bauta wa. Hadisi ya tabbata ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya wa hadafiha. Annabi alaihi salatu wassalam yace duk wanda ya waye gari cikin aminci a societyin da yake rayuwa, cikin aminci a garin ko anguwarsu, sannan mu'afan fi badanihi jikinsa lafiya ƙalau, kuma da hukumu yaumi abincin da zai ci a wannan yinin yana da shi, Annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi, yake kamar an tattara masa duniya ne da kayan cikinta, kamar an bashi an tattara duniya da kayan cikinta an bashi, an gama yi masa gata. An gama yi masa gada. Don haka sau da yawa aminci da yawa mutane ba su san daɗin aminci, sai lokacin da suka rasa shi sai su san ake aminci wani alheri ne babba da babu abin da ya kai shi. Yanzu ka tuna wanda yana ci yana gani gajeransa ya nuna har yau bai girbe shi. Ya samu dama ya girbe gero ba, ya yanke kan, a zo a dandaka, a yi tuwo, a yi kunu, a yi fura, a yi waina, a cika ka'a, yana ci yana gani, bai isa ya je girbe shi. Da wanda ya dasta ta nuna, yana ci yana gani bai isa ya gurfe ta ba. In ya gurfe ta, zai samu mayi. Idan ya gurfe ta, zai kai kasuwa cash crop ce ya sayar ya biya wata bukata. Gununta zai ba dabbobinsa, ko ya ɗure ta buhu ya sayar ya biya bukata. Amma bai isa ya gurfe ta ba. Wakensa yana nan bai isa ya rore shi ba. Shinkafarsa tana nan bai isa ya yanke ta. Waɗannan bayin Allah suna nan a yanzu hakan nan sun samu kansu a wannan halin, a waɗansu garuruwa, kasannin garuruwa a wannan ƙasa ta mu. Katina, idan kai wannan abun ya samu, yaya za ka yi? Yaya za ka yi? Yaya za ka yi da iyalanka? Shi ma mara shi ne kamar ka. Yadda ka sa buri cikin abin da za ka tsinka, haka shi ma ya sa buri cikin abin da zai tsinka. Bai ji ba, bai gani ba, ba laifin sa ba na zaune. Haka jikau yana zamansa bai yi kowa laifi ba, amma ya samu kansa a cikin wannan hali. Ya samu kansa a cikin wannan hali. Ubangiji Allah ta'ala ka yaye ka. Don haka rashin aminci ba karamar musifa ba. Duk wanda ya zo shi da tunani da ra'ayi ne ya raba ku da aminci, ku sauke masa da wasa. Domin idan ba ku kashe shi ba, zai kashe shi. Ra'ayi kuma bai fi ra'ayi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya zo kanku haɗe ƙarƙashin shugabanci guda, ya zo burinsa shi ne ya raba kawunanku. Mun raba kawunan masifar da ke ciki da yawa. Masifar da ke ciki da yawa. Wata kowace irin fuska, raba kawunan kala-kala. Irin wannan mai zuwa ya raba kanku, ya raba kanku ne a kan shugaban, ya ja wasu gefe domin a dawo a yaƙi shugaban, kuma yaƙi na zub da jini. To akwai kuma wani raba kai wanda yake jawo yaƙi amma ba na zub da jini ba. Ba na zub da jini ba. Da aka shi bai kai na zub da jini muni ba, amma shi ma mummuna ne. Shi ma mummuna ne. Kun ga wannan hidimar ta siyasa ta demokuraɗiyya? To tana kama da wannan. Tana kama da wannan. To duk lokacin da aka ce an ba ka ‘yanci a kan lamarin shugabanci, kuma kowa yana da wannan ‘yanci. Ba ƙarami ba babba, ba mai ilimi ba jahili, ba mace ba namiji, ba mai wayo ba wawa. Kowa yana da ra'ayi, kowa ƙuri'arsa daidai take da ta kowa. Yau, ɗan shekara 18 ko ɗan shekara 19 ya karkasa dangwale daidai take da profesan shekara 70. Daidai take ra'ayinsa kan shugaba daidai yake da na farfesan shekara 70. To ba wanda in ya zo kirga balar sefa za a gane wannan yatsa farfesa ne, wannan yatsa chef ne, wannan yatsa liman ne, wannan yatsa ladan ne, wannan yatsa mace ce namiji ne, wannan na kirki ne, wannan na banza ne, wannan mai wayo ne, wannan wawa ne. Ba duk ɗaya ne, ta ci barkace ne. sannan aka zo aka ce kuma kowa na da ƴancin ya buɗi baki ya faɗa. Daga shugaba yana kan karagan mulki zai dinga ji ana ce kuma misail na ra'ayoyi daban-daban na sukan lamiri dangane da shugabancinsa da gazawarsa. Ana zagon ƙasa, ana nuna gazawarsa ta gaskiya har wacce ba ta gaskiya ba, kuma bai isa ya hana ba, bai isa ya ce kar a yi ba. Sai aka wayi gari kowa ya zama fandararre. Kowa ya zama fandararre. To kun ga tsawa ba za ta iya magani ba, zare ido ba zai yi magani ba, gashi an saka bindiga ma ba ta yi magani ba. Duk lokacin da aka cire wa zuciya ƙauna, duk lokacin da aka cire wa zuciya ƙauna, to idan ɗan adam ya fanɗare, to ƙarfi ba zai biyar da shi ba. Inda ƙarfi zai biyar da ɗan adam, da duniya ta zauna lafiya. Amma ƙarfi ba ya biyar da ɗan adam. Kuma kun ga su masu dabarar ƙarfi, makamai suke har yau ba su daina kera makamai daban-daban kala-kala ba. Kun ga daga cikin sabbin makamai na zamani har da jirgi mara matuƙi yanzu da ake da shi, duk gaba ɗaya ba an yi don giwayen jeji ba, ba an yi don zakokin jeji ba, ba an yi don manya-manyan gine-gine ko manya-manyan duwatsu ba ne ba, don mutane ne, don adam ne, kuma ta wurin kan nan gadar masa akai, koya masa akai, nuna masa akai. Aka sakanta shi, aka lalata shi, aka nuna masa yana da ƴanci, yana da ra'ayi. Da ya fandare kuma shikenan aka kera makamai, aka ce to maganinsa kenan, kuma har yau makamai ba su dakatar da fitinar ɗan adam. To haka fandarewar da fandarewar da ake da ita yanzu a ƙasar nan da babu ita. Babu ita. Kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalinmu ne akan mu tara hankalinmu waje ɗaya, mu dunƙule zukatanmu, mu zama abu ɗaya ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya. Da aka zo aka ɗaiɗaita tunaninmu, aka rarraba mana jam'iyyu, kowa da tasa, wani da lema, wani da tsuntsiya, wani da ayaba da mangoro, wani da kaza, wani da kaza, kowa aka ba shi ya rike, wani hula, wani rula, wani biro, kowa aka ba shi ya rike, ni ɗan kaza ne, ɗan kaza ne, wani makulli, wani mabudu, kowa aka ba shi ya rike yana da ra'ayinsa cewa ga ɓangaren da yake. Naka yana ji a ransa cewa gwamnan yanzu ba nasu ba ne, yana ji a ransa cewa shugaban ƙasar yanzu ba nasu ba ne, yana ji cewa ɗan majalisa mai ci ba nasu ba ne. Har yaushe wannan raunin, wannan gazawar, har yaushe wannan lalacewa, har yaushe sai zuwa ina? Har aka wayi gari shi gwamna da yake kai yana jin cewa suwa ne ba nasa ba, shugaban ƙasa yana jin cewa suwa ne ba nasa ba, ɗan majalisa ko sanata yana jin cewa suwa ne ba nasa ba, za ka su ba damuwarsa ba, bukatarsa ba ita ce a gabansa. Ana ta zo aka waye gari za a bada wani tallafi a ce a raba, shikenan sai gwamna ko shugaban ƙasa ko wani ɗan majalisa ko wani kaza zai nemi mutanensa na jam'iyyarsa sai ya ba su, sai a ce ina ƴan jam'iyya, sai a raba. Shikenan yau za a taba zama ɗaya, ta yaya za a zama ɗaya? Ba ɗauko hanyar ba, ba ɗauko hanyar zama ɗaya ba. Wannan yana daga cikin rarraba jama'a da tunani. Akwai rarraba jama'a da makami, shi ne wanda muke karantawa yau. Yana son ya raba ku, ya ja ya nasa a dawo a yaƙi shugaba da makami a zub da jini, shi wannan ku kashe shi. Akwai mai son ya zo ya raba ku da tunani, tunanin yake so ya ɗaiɗaita ku ya rarraba ku. Yanzu ina muke da ƙarfi, tunda wani ɗan PDP ne, wani ɗan APC ne, wani ɗan NPP ne, wani AFGA ne, wani kaza ne, wani kaza ne, ina muke da ƙarfi? Babu ƙarfi.
Da haka a babi na shugabanci babu sai aka rasa shugabancin gaba ɗayan sa.
Ya aka rasa gaba ɗayan sa.
Sannan da aka tashi a shugabancin wani shugaba ne na APC ne, wani shugaba ne na PDP ne, wani shugaba ne na NPP ne, wani shugaba ne na kaza ne. Kowa yana jin shi daban ne. Yana jin jama'ar sa ne ƴan jam'iyyarsa suka yi shi. Iya ya da ta haɗa kai mana abin gudu. Wannan rabuwar kawunan da rabuwar zukatan yana daga cikin problem ɗinmu, manya-manyan fitintuninmu. Idan zuciya ba ta yarda ba, gangar jiki ba za ta yi aiki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, duk wanda ya zo yana son ya raba kanku, to ku yaƙe shi. Idan wancan raba kai da makami yake zo, ku yaƙe shi da makami har ku kashe shi. Idan wannan raba kai da tunani yake zo ya yi muku, to ku yaƙe shi da tunani. Ku yaƙe shi da tunani. Wanda suke so su tuso mana matsaloli da damuwoyi, Allah ya mana baiwar hankali, ya mana baiwar ilimi. Mu tashi mu tsaya, mu zama baligai masu hankali, mu ma mu yaƙe shi da tunani, kar ya sa mana tunani. Mu ya kamata kasancewa matuƙar ka balaga, kana da hankali, wani ma ya yi digiri, wani na ɗaya, wani na biyu, wani ya yi diploma, wani ya yi NCE, wani ya yi HND. Ka yi gwagwarmayar kasuwa, wani ɗan kasuwa ne ko bai yi karatu ba. Ya san jiya, ya san yau. Ya je Lagos, ya je Kano, ya je Onitsha, ya je kaza, ya je kaza. Don haka ya buga duniya. Wani ya san noma, ba abin da bai sani ba. Wani ya san dabbobi, ba irin yanayin da bai sani ba. Kowa da irin wayewar da Allah mana kusurci ya hore masa. To bai kamata ka bari wani haka kawai raina ma hankali ya samu. Duk wannan wayewar da aka baka da tunani sai an samu ka. Ka samu wani irin ɗuyi za a ma? Daga yadda kuke ganin likita yake allura wa mara lafiya, yake sa mai allura, ko yake sa mai ruwa, ko yake sa mai jini, wallahi irin haka ne Yahudawa suke sa mana tunani. Min haythu la nash'ur, mun sani ko ban sani. Suke sa mana afkar tunani ta wurare ta hanyoyi kuma daban-daban. Suke sa mana tunani. Allah ya kiyaye. Ya rage namu idan za mu fahimci cewa wannan hanya ta daidai ce ko ba ta daidai ba. Ya rage namu. Babu qitalil jani wa qatlil murtad. Babu yaƙar aljani. Babu na yaƙar aljani. Aljani shi ne wanda ya zo maka da ta'adda, ɗan ta'adda. Wannan ƴan ta'adda, wannan ɗan ta'adda, akwai bambanci. Wannan ƴan ta'adda jama'a ne waɗanda suka haɗa kansu suka dunkule, suka yi wa kansu shugabanci na ta'addanci, suka ɗau makamai, suka nemi yaƙar shugaba na musulmi, duk da jinin musulmai. Sune al-bugha, ɗan ta'adda, ƙungiya ce. Wannan kuma aljani ɗan ta'adda, ɗan fashi, farawo, an gane ku, kidnapper, da sauran masu laifi wanda suke tara su barazana a dukiya, ko su barazana a lafiya, ko su barazana a gangare, irin wanda za a ɗauke shi a acaba. Sai an yi nisa da shi ko a je ya buge ɗan acaɓa ya kwace mashin. Aljani irin wanda zai ɗauke ka a mota ko za su ɗauke ka a mota, sai sun yi nisa da kai, sai su bankare ka, su kwace ma, su hankaɗe ka ko su ɗaure ka, su ma aljani.
ya sha banban da wayansu masu dunkulewa su ture su kungiya su yaki da su. Shi kuma wannan, shi kuma ta'addanci zai yi a kanka ya zubar maka da jini ko ya kwace maka dukiya. To wannan babi ya zo ya karantar da mu yaya za ka yi da ɗan ta'adda wanda ya nemi rayuwarka ko ya nemi dukiyarka do or die. Ya za ka yi da shi? To hukunce-hukuncen kiris ko ɓarawo ya faɗo ma gida cikin dare ka ji hif ɓarawo ya faɗo. Ka hango shi ga shi nan ya shigo shi nan zai maka tsada. Yaya za ka yi da shi? Kaka tsara kaka. Yaya za ka yi da shi? Ko ka da mutum a taba haka kawai suna tafiya sai ka ji kawai ya bangaje ka. Kun faɗi da mashin din ya tashi ya daga mashin din in za ka iya yaya za ka yi da shi? Kai a ganinka yaya za ka yi da shi? Ko ka je gidanka ka tura ko ba ka shiga ɗaki ka san wani kawai akan gadon matarka. Yaya za ka yi da shi? To shi ne babu, an gane ko? Ba an koro ɓarawo ba, yawwa, ba an koro ɓarawo ya zo fittawa ta gabanka ba, yaya za ka yi da shi? A yawwa, ba wannan ba. Kai ya aukawa, kai ya aukawa, don haka yanzu ana magana ne ta yaya za ka kwaci kanka ko yaya za ka yi ka kwaci dukiyarka ko ya za ka yi ka kwaci iyalinka. Shine magana ake ta ka tunkuɗe wa kanka masifarka. Yana neman rayuwarka, kana neman ka tunkuɗe wa kanka masifarka ka kwaci rayuwarka. Yana neman dukiyarka, ka tunkuɗe wa kanka masifarka ka ceci dukiyarka. Yana neman cin mutuncin iyalinka, ka tunkuɗe wa kanka masifarka ka kwaci iyalinka. Naka magana ake ta difa'i, yaya za ka kare kanka daga ɗan ta'adda a mahangar musulunci wa qatlil murtaddi da kuma kashe mai ridda wadda shi karewa ma musulunci ya bari. Waɗancan ai shugabanci suka yi wa tawaye ko? Shi kuma nan dukiyarka yake nema ko rayuwarka? To shi kuma murtaddi musuluncin ma ya bari gaba ɗaya. Wannan hadisi, wannan babi akan abun da zai mana magana kenan. Hadisin farko babin daga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi fa huwa shahid. Rawahu Abu Dawud wa an-Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahahu. Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qutila duna malihi, duk wanda aka kashe shi duna malihi tsakaninsa da dukiyarsa, duk wanda aka kashe shi kafin dukiyarsa shi da duna. Na sha gaya mana duna wani abu daban kuma ƙasa. Yanzu a nan abin da ake nufi duna malihi wato dukiyarsa ce ake so a karɓa. Shi kuma baya sanya bayar, don haka sai ya shiga tsakanin mai karɓan da dukiyar, sai zama gabanin a iso dukiyar shi ne duna. Shi yana nan kafin dukiya, kafin a samu isa kanta, shi yana wajen sai aka kashe shi a ƙoƙarinsa na ya tsare dukiyar, ya tsare dukiyar, ya tsare arzikinsa. A aka kashe shi fa huwa shahidin, ya yi shahada. Kaga duk wanda aka ce kisansa shahada ne, kaga wanda ya kashe shi fa azzalimi ne. Wanda aka kashe shi ya yi shahada, kisansa ya zama zalunci, ya zama mazlum, an zalunce shi. Shi kuma wanda ya kisan ya zama mai, ya zama azzalimi. To yaya ana maganar ɗan ta'adda, hukuncin ɗan ta'adda
yanzu aka faɗi hukuncin wadda aka yi masa ta'addanci. Inda hadisi aka ce wanda aka kashe shi gabanin dukiyarsa wajen kokarin kare dukiyarsa ya yi shahada. To muna magana yanzu akan hukuncin wanda aka kashe ne ko hukuncin mai kashewa? Hukuncin mai kashewa. Sai aka faɗi hukuncin wanda aka kashe ya yi shahada. Ina za ka samu hukuncin mai kashewa da mafhumi? In wanda aka kashe shi ya yi shahada, to wanda ya kashe kuwa fa azalimi ne. Shi yasa ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce ya ma'aikin Allah, me za ka ce dangane da mutumin da ya zo yuridu akhdha mali yana son sai ya kwace min dukiyata? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tu'tihi malaka, kar ka bashi dukiyarka, kar ka bashi kudinka. Ya ce ara'aita in qatalani, ya ma'aikin Allah, to ya kake gani in ya far mini? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qatil, yace kai ma ka far masa, ka yaki shi. Yace ara'aita in qatalani, ya ma'aikin Allah, ya kake gani idan a hakan ya kashe ni? Sallallahu alaihi wasallam ya ce wa anta shahidu, in har ya kashe kan kai shahada, kaga dan sanya hutu ba, fa anta shahidun, kai shahada. Yace ara'aita in qataltuhu, ya ma'aikin Allah, ya kake gani in ni na kashe shi kuma ba? Kala huwa fin nari, sai to yana wuta, yana wuta. Duk wanda ya zo karban dukiyarka wajen kwace dukiyar da kitiniyar kwace dukiyar, ka kashe shi, dan wuta ne kuma, ka karban za kuma dan wuta ne. An gane ko? Wannan shine matsomin karatu. To amma saboda lokaci ya kure, mu tsaya iya haka, kuma ku tsaya da karatun iya haka, kar ku yi aiki da shi har mu dawo mu dora. An gane ko? Kar ku yi aiki da shi har mu dawo mu dora, sai an saifeta tukunna. Yawwa, kar mu bar shi haka lamunta. Allah madaukakin sarki ka tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da na yi kuskure Allah ka gafarta mani. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت والسلام عليكم. Bayan yana son a haska masa falalar sallolin arrawati. Sallolin arrawati sune sallolin nafilfiri da ake yin su waɗanda suke tare da sallolin farilla. Raka'a biyu da ake yi da asuba kafin sallar asuba daga wani mutum da suke abin da ake kafin azhar, abi bayan azhar suna cikin rawati. Raka'a biyu kafin la'asar suna cikin, raka'a biyu bayan magariba suna cikin, raka'a biyu bayan isha suna cikin. Wannan su ake ce musu rawati, su suna da alaka da sallolin farilla. Daga cikin falalarsu shine sukan zame wa bawa yara na targaɗin sallala na gobakiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin su da ranar alkiyama, idan an zo ana duba ayyukan bawa, idan aka zo salloli na farilla waɗanda suka kakkarye suka lallace, za a dinga ɗauka ne daga nafilfilin da su ne za a rika yin fati wa sallar farilla ana ta da koma da su. Idan mutum ya waye gari sallarsa ta nafila ba ta fito masa a tsari ba, amma ta masa gyaran farilla, farilla ta tashi ta tsaya ta hau mizani, to ya yi babban rabo. Shi yasa aka faɗaitar a kan, ko da mutum bai samu damar yin wata nafila ba sai iya waɗannan
to yayi wa sallata tafarin la garkuwa yayi wa sallata tafarin la gata to shi sa ake son a rika kiyayewa ana tabawa ana yi nan ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya kiyaye raka'a hudu kafin azhar raka'a hudu bayan azhar zai shiga aljanna kuma suna cikin rawati kuma suna daga cikin rawati sannan ya ishe ka ake maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dore yana yin su annabi tira da amincin Allah tabbata gare shi ya dore yana yin su har ma ya karrama idan wani uzuri ya hana shi yakan samu lokaci sai ya rama abin da ya saba yin rati wanda bai samu dama yayi ba yace mata masu shiga mafafta ko kara shiga wani gida in sun je unguwa amma sukan sanarwa mijin bayan sun dawo amma mijin yakan ce ba komai to zaman cewa ta auratayya a babi na izini babi ne wanda yake da fadi domin shi izini kala biyu ne akwai izini malquf wato izini wanda aka yi lafazi akwai kuma izini izini saki izinin mai shiru kamar yadda annabi sallama ya bada misali da ya budurwa idan ana neman izininta za a yi mata aure da wani to akan iya samun izini da shiru don haka mace tsakaninta da mijinta tana da damar izini guda biyu a wajensa ko dai yayi lafazin izini ko kuma yayi shiru amma shiru irin na mai yarda idan ya zama bisa al'ada mace ta san cewa yanda za ta shiga nan bisa al'ada ta mijinta ya yarda ko makota ko ta je anguwa ta shiga wani waje bisa al'ada ko wata rana ya bata wannan izinin mutlaq ko kuma a bai ce ya bata izinin mutlaq ba amma ta riga ta fahimta daga gare shi cewa bai dauki wannan saba masa ba to idan bai dauki hakan a saba masa ba to babu laifi idan mace ta yi hakan amma idan mace ta san cewa mijinta yana so sai an tambaye shi mun an tambaye shi sai ya bada izini to ba daidai bane ba mace sai ta aiwatar da ta faɗa wannan kuskure ba a aiwatarwa kafin samun izini bai zama izini ba ke ya zama sanarwa ba izini ba domin izini wato dama ce da za a samu ta a aikata kuma sai aka aikata kafin a bada damar kaga mai damar a hannunsa in sai bayan an aikata ya zama sanar da shi ake to mace idan ta san cewa ta taɓa yin haka sai mijin bai nuna bai ji daɗi ba ko ya faɗa ko ya ɓata rai to bai halatta a gare ta ta ci gaba da aikata wannan ɗabi'a ba amma idan ta aikata sai ta gaya mashi sai ta kuma makota kan ai ba wani abu wannan a'a na shiga gidan wancan ma na duba ta to ya kika same ta ban gaya maka ba shi nake gaya maka da ta kai ba ka kika same ta wani yana nan wancan fa ga alamar wannan ko a kwalar ki gaskiya to ya danganta da yadda mijin yake idan mijin yana buƙatar a kiyaye dokokinsa na izini dole lafiya in kuma ba damuwarsa bane ya bada wannan dama to babu laifi a yi amfani da gwargwadon damar da aka samu kamar yadda jawabi ya gabata dangane da wannan sabon babi ya ne ne darajar mutuwar shahada to ai kai gaggawa kace sabon babu na fa huwa shahidun da muka karanta ko ai in baka manta ba na karatun a tsayar da shi yadda yake nan sai mu dawo wani sata to wala ala duk da ka ji abin da kake bukata mu ban sani ko kana so kai shahadan ne ka fara na ce in dai ba ka bane kai hakuri zuwa rana ta insha Allah ta'ala zamu dora karatu ka ji abin da kake bukata wannan kuma yana cewa dangane da karatun da kai satin da ya wuce sun Muawiya ya je shi yakin Badar sai kuma ina neman ƙara haskaka lamarin akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
so
idda ta'ala hadis Badar kitan da ya yi da karbuta din ba daidai bane kuma kai rubutun da rubutun boko ba a rubuta larabci da harfan boko kuskure to da harfan boko ba za su ba da hakikanin da yake ba amma dai tunda na san me kake so kace din to shi kenan zan biyo ta kasa insha Allah ta'ala Muawiya ya je yakin Badar sai je ba Muawiya bai musulunta ba sai bayan sulhin Hudaybiya. Duk cewa wasu suna cewa ya musulunta amma yana ta koyi musulunci na tsoron babansa. Amma dai bayyana musulunci sai bayan sulhin Hudaybiya. Amma gwagwarmayar Hunain da aka yi yakin Hunain, yakin Ta'if, yakin Tabuka, gwagwarmayar Khaybara, fatahu Makka, wannan duk da shi aka yi. Duk da shi aka yi amma kafin nan Badar, Uhud, Ahzab, dukkanin sannan da musulunci. Sai kuma sai ina neman karin haske akan hadisin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Inna Allah ta'ala bari karanta maka shi. Inna Allah ta'ala ittala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Allah madaukakin sarki ya tsuntayo mayakan Badar Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa Allah ya tsuntayo su lokacin da ake dauki ba dade a Badar faqala sai ce i'malu ma shi'tu ku aikata abin da duk kuka ga dama nan gaba faqad ghafartu lakum na gafarta muku aikata duk abin da kuka yi na gafarta muku wato ya so ne inda ake Muawiya yana wajen ya samu hujja mai karfi kuma da zai kara akai to kuma sai aka yi rashin da ake Muawiya baya wajen don haka abin da hadisin yake nufi kenan to da suka halarci Badar ainihin wato Allah madaukakin sarki ya gafarta muku muna roƙon Allah subhanahu wataala mu ya gafarta mana rahama ya kai mu yana son a haska masa to abin ta wannan tambayar shine ai na gama Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barikna fi ma atayt wa qina wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhlimu walayt wa la yu'izzu man adayt tabaraka rabbana wa ta'alayt lakal hamdu ala ma qadayt wa lakal shukru ala ma atayt نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك اللهم امنا في اوطاننا واصلح اللهم ولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم